نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا فسكوكم أريد ونرانا دمك كراتو أتكين مقدمة تمالاً برسالة مقدمة دمانا يكيبانتي دومون بياني كان أجيداً مزنجية أجيداً مقاباتانا غيري تندقى النبي دا صحابي لكمون دا سكبيس دا كوتا تاوى idan ba manta ba wancan sati mun fara bayani akan wasu abubuwa da suke da alaka da aikace-aikacen da Ubangiji ke yi cewa Allah ta'ala yana yin aiki da hikima insha Allah yau za mu dora akan wannan bayani insha Allah ta'ala malai ce kuma khatamar risalata wan nadara wan nidara kuma Allah ta'ala sai ya cika sa manzancin sa wan nidara da kuma wato gargadi والنبوة دكما النبتة بمحمد دا النبتة أن محمد نبيه النبى صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين سيسا ياشك أشم من زنيه بشيرا ونذيرا ينا مي بشارة كما ينا مي غرغدي ينا مي بشارة ممداء ينا كما مي غرغدي ممي سابق الله وداعيا إلى الله بإذنه كما ينا كرا إذوا دا الله تعالى دا إذن إنسا وسراجا منيرا كما شيم مزن الله fitila ce mai haske yana haskaka mummunai wa anzala alaihi kitabahu hakim Allah ta'ala ya saukar manzon Allah littafin sa mai cike da hikima wa sharaha bihi dinahu alqawim Allah ta'ala ya haskaka a sanadiyan aiko manzon Allah addinin sa mai kake wa hada bi sirat almustaqim kuma ya shiryar a sanadiyan a dalilin aiko manzon Allah ya shiryar ta bayi zuwa ga tabarki majidici wa anna sa'ata atiyatun kuma lallai dan tashin kiyama mai zuwa ce lariba ki haba ba wani kokon togami da zuwan ta wa anna allah yab'athu man yamut kuma allah ta'ala zai tada duk wanda ya mutu kama bada'ahum ya'uduna kaman yadda ya kage su haka za su dawo da jikuna su baki daya inda allah ta'ala ya halice ka kowa da kowa zai dawo amma manta ba a wata sati kamar yadda muka faɗa mun fara yin magana akan ɗaya daga cikin hikimomi da Allah ta'ala ya sanya ya aiko annabawa wa ƙarshen wannan tunda malam ya kanta kawo wasu abubuwa da wasu hikimomi da Allah ya sa ya wasu abubuwa daga cikin hikiman da ya sa ya aiko manzon Allah shine ya bayyana addini daga cikin hikiman da ya sa ya aiko annabi saboda ya tsayar da hujja daga cikin hikiman da ya sa ya aiko annabi saboda shi ya zuwa ga tabarki madaidaici muka ce to wannan kunshi da malam ya yi akwai wato waɗanda suka faddare a kanta akwai waɗanda suka faddare gami da aikin Allah mu mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine Allah ta'ala duk abin da baka yayi to da hikima yake yi idan kaga ya baka da hikima in bai baka ba da hikima in ya daga ka da hikima in ya sauke ka da hikima duk abin da kaga Allah ta'ala ya to akwai hikima da yasa kai da yi haka to akwai waɗanda su cewa ubangiji yayi wani abu saboda wani abu kuma bai musu ba daga ci akwai kamar magabatan ba a sha'ira da sauransu anan malam da yace Allah ta'ala ya haskaka addini saboda aiko manzon Allah kamar yana cewa ne aikin wato da manzon da aka aiko shi shine ya haskaka mutane addini wannan kuma shine abin da ya faɗa a cikin Qur'ani wa anzala ilayka dhikra tubayna lin-nasi ma nuzila ilaykum wa la'allakum tafakkarun maka saukar maka da wato ambato Qur'ani kenan saboda kai mutane bayani wato daga cikin makasudin da yasa aka aika manzon Allah shine ya yi mutane bayanin addinin su kaga anan Allah ta'ala shine mai aikin shi annabi shi dan aikin hikima kuma da yasa Allah ya aikin ita ce da mu ai bayani domin ai bayani to kaga lalle wannan kira tare da abinda muka faɗa a wata sati muka ce Allah ta'ala wani lokaci ba ma wani lokaci ba duk kowane lokaci yakan yi wasu abubuwa saboda wasu abubuwa wato ko yayi saboda maslaha ko ki saboda wata maslaha wannan maslaha a cikin shari'a muna kiran wannan maslaha da suna wato hikima in kaga Allah yayi to da hikima in kaga bai yi ba to shi ma da hikima magabata na gari abinda suke cewa game da kibar ubangiji shine Allah ta'ala mai cikakken basira ne mai cikakken ilimi da game da bayin sa duk abinda kaga yayi kira da hikima gamsasshiya da yasa yayi ta ko dai yayi a halittar sa wato idan kaga ubangiji ya halicci wani wani kyakkyawa wani ba mai kai shi kyau ba to ubangiji akwai kima da yasa duk yawancin kyakkyawan da wani da ba mai kyakkyawan ba to haka kuma a cikin umarnin sa umarni shine kamar shari'a da yake saukar mana umarni da hali da yake yi to shi ma umarnin da ya baka in kaga ya baka umarni to akwai kima da yasa ya baka idan kaga ya ce karku kaza to akwai kima da yasa ya hana ka to wannan shine malamai ke cewa a cikin wato mas'aloli da suke da alaka da alkauniyya mas'aloli na kaddara in kaga ubangiji ya yi ku muna cikin abin da hali da muke cike za a Najeriya na rashin wato kafan aljihu da sauransu wannan ubangiji ya bar mu da wannan abin da saboda hikima daga cikin hikima shine saboda mun dandana sai mu dawo sai mu ce lalle ubangiji mun tuba kaga wannan hikima ce to da haka kuma a cikin shari'a na Allah ta'ala in ya baku wani shari'a to idan ga wanda ya tsaya ya kallo na tsanaki zai fahimci cewa wato wannan abin ubangiji ya yi shi da hikima ya saukar muku da Qur'ani da Sunna da kuma wasu kuce-kuce da ya saukar muku da hikima ida anan ba muna cewa wani dole sai ya gane cikakken kima ba amma a dangula dai ka'ira ita ce duk ubangiji baya komai kawai haka kamar a barkatai haka ya zama yayi kawai sai daga baya yayi kuma yanzu yana da nadama kamar irin yadda muke mu daga mutum yayi aiki kuma daga baya babu hikima a ciki sai ya ce ai da ya sani wannan gidan ya dawo ya zama kaza wannan fuskar kwar gidan ya dawo a matsa da shi ya zama ya kalla kudu kaga da muna haka amma shi ubangiji baya wannan duk abin da yayi shi akwai hikima da yasa yayi haka kuma hikimar Allah ta'ala ana ganin tasirin ta wato ana iya ganin hikimar wato hikimar tasirin hikimar Allah yanzu idan wani halitta ubangiji yayi halittar mai ban kai mai ban sha'awa mai kyakkyawa to zaka ga alaman hikimar ubangiji a wannan halittar haka zalika idan wani hukunci ya saukar mana zaka ga tasirin wannan hukuncin a wannan wato hukuncin da ya saukar mana misali da yake kamu shagiya wato a fili yake ga wanda ya tsaya tunani zai ga lalle shagiyan nan an kiyaye maka mutuncinka an kiyaye maka wato hankalinka saboda idan ka shagiya zaka rinka faɗin wasu maganganu a gaban kila yaranka a gaban sarkarka a gaban mutane kuma zai sa kai wani tsara ko abin da ya kamata wannan kai wani magana na rashin mutunci to haka ban ubangiji yayi maka gata to wannan kibar ana ganin wato tasirin ta kuma shi ubangiji ba wai sai da yake mun bane ya zama idan mai hikima wannan kuma shi ma wani abu ne da ya kamata a fahimce shi ba kamar mu ne ba yanzu sai mutum yayi ya zama ya koyi ilimi sai yake zama mai ilimi sai mutum ya koyi kira yake zama mai kira sai mutum ya zama tela ya koyi tela sai yake zama tela to amma ubangiji ba wai sai da ya maka hikima dai ba ya zama mai hikima kamar yanda ba sai da ya halice ka bane ya zama mai halitta kamar yanda ba sai da ya baka bane ya zama shi mai baiwa ne dama can ubangiji shi mai baiwa ne dama ta shi ubangiji mai hikima ne dama can ubangiji shi mai rahama ne dama can ubangiji shi abin bauta ne ya cancanta a bauta masa to wannan kaga sai zama hikimar siffa sace wato tabi'atul lahu siffa ce wanda ubangiji bai taba zama mai hikima ba ba a taba samun wani lokaci da ubangiji ba yi da wani hikima ba a aikin sa ko a halittar sa ba a taba samun wannan ba sannan kuma ubangiji in a ce yana da hikima ana wato wannan bai sa kuma ya zama kamar bai da kamala ba wato kamala anan kaga kamar mu hikima aiki abinda muke kira hikima sai nayi aikin hikiman sannan zan ƙara zama mai hikima sai zama kullun na hikima na ƙara zama mai hikima amma ubangiji ba wai shi dama ya nakasa bane saboda wannan hikimar sai ya yi ta ne sannan zai zama mai hikima dama ubangiji shi wato wannan hikimar siffa sace baya buƙatar wani sai ya yi sannan wani ya bi shi ya ce ai ashe Allah yana da hikima a'a dama ubangiji sai da hikimar sa ko ba wai sai da ya baka bane zan mai wadata dama tun ubangiji shi ma wadaci ne wadata wanda yake bai daya saboda haka duk abin da kaga ubangiji yayi shi da hikima an kaga bai yi ba wato ubangiji bai yi bane da hikima to kaga abin da sa muke faɗan wannan magana saboda akwai wanda suka fandare akan wannan masala daga cikin wanda suka fandare akwai magabatan mu kamar yadda muka faɗa a sha'ira da wasu daga cikin zahiriyya a sha'ira wanda yake saman su shine Abul Hasan al-Ash'ari kamar yadda muka faɗa Abul Hasan al-Ash'ari wato kamar yadda muka faɗa a wajen sati ya da zango guda uku akwai zangon farko da yake Mu'tazila hali na itizali ya fadare ma sufufin Allah ta'ala ya shiga 40 a wannan fagi daga baya sai ya fara sassautowa shine ya dauki wato koyarwar kullabiyya shine wannan koyarwar da sun mai kawaidi suke nanatawa masu asida kuma ibnu ashir da ashalul masalih wanda muke karantawa a zauri to daga baya kuma sai ƙara sassautowa yazo ya dungumi koyarwar ahmad ibn hanbal koyarwar ahlus sunna wal jamaa ya wallafa a cikin wallafa-wallafansa guda biyu sai ahlul taqaddi al ibada to amma tare da haka sai ya kasance wato akwai abin da ya saura bai bar su duka ba akwai abin da ya saura na wannan aqida a ɗan kullabiyar bai bar su duka ba daga ciki akwai wannan matsalar ta at-ta'lil wal hikma cewa Allah ta'ala duk abin da kaga yayi da hikima shi sai yake cewa a'a shi Allah ta'ala ba zai yi a ce wato shi ma ba wai asali ba shi ma faɗa wannan maganar ba shi mu'tazila ne suka yi wani magana mai rashin kyautawa ga Allah ta'ala shi kuma kokarin ya musu raddi ya nuna ubangiji baya buƙatar kowa da komai sai kuma shi ma sai ya ce to ubangiji kuma baya wani abu saboda wani abu baya wani abu saboda wata hikima yanzu ubangiji bai saukar mana wato ruwan sama saboda mu sha mu rayu ba wai ba a kawai ya saukar saboda ganin damansa ne mun waye mu dan me za a ce shi ubangiji ya yi saboda mu shi a haka yake kallon abin yana ganin kamar yana wato tsarkake ubangiji daga siffofi na kasa shi kuma bai san wato inda ya fada ba su abinda suke cewa shine wato kamar idan ka ce ubangiji ya yi wani abu saboda wani sahalantunsa to kamar ka ce ubangiji yana buƙatan wannan abu kenan saboda ya kammalu wa inda bai mutu mu yi shi kaga bai zama kammalalle ba sai idan yayi ne ya kammalu dan haka kake cewa to kaga ubangiji da ba san kammalalle ne dan haka ba za ka ce ubangiji yayi saboda wannan abun ba suna kiran wannan amma su wasa kiran hikima su mu'tazila afwan asha'ira ba ta kiran wannan ubangiji yayi wani abu saboda wani wata manufa to tun da hikima ta zo a Qur'ani ai da yawa cewa ubangiji shi hakimu ne hakimu ne to idan suka ce ba ubangiji bai da hikima kaga kamar suna wato inkari suna wato musanta abinda Allah ta'ala ya saukar a Qur'ani kenan wanda kuma sai sanya zama sun tamsilinci to amma sai suka canza mata suna suka kyata da al-ghar al-ghar shine wata manufa ko al-ba'id ko kuma al-illa ghaiya illa ghaiya shine wato wata manufa wata maslaha da ubangiji ya sa yi wani abu sai suka ce ubangiji ba ya yi wani abu saboda wata illa ghaiya gaya ita ce wannan wani yayi saboda wani dalili da yake sai ya cimma kamar da ubangiji ya halicce mu sai da bauta masa daga cikin kiman da yasa ya halicce mu da ake son a samu ta bayan kasa saboda bauta masa to su ba su da su ce ubangiji ya halicce mu saboda bauta masa bane sai dai mu ce ubangiji ya halicce mu idan ganin damar sa kansa saboda idan aka ce wajen bauta masa to da can kafin ya halicce mu kaga ba a bautar sa kenan kaga bai zama kammalallen Allah ba su abin da suke cewa kenan to tunda bai zama kammalallen Allah ba to kaga wato bazan in muka sifata shi da wannan kamar mun sifata shi da nakasa to abinda su malamai suke gaya musu ai ubangiji ba sai da ya halitta bane zaman Allah da ya kamata a bauta masa ba wai kawai da halitta da ni da kai da wani da wanta ba ya zama da ubangiji ya kamata a bauta masa ko ya halitta ko bai halitta kamar shi da mu abin bauta ne kuma ai kai ba kai ne farko halittarsa ba babu wani halittar da za ka gani a bayan kasa face kafin idan ubangiji na son ya halicce wani abu kafin wannan halittar to zai iya halitta kuma zai iya zama kuma wannan halitta bauta masa da haka ba wai magana ne wai kai ne ka fara bautan ubangiji a bayan kasa ba duk da ba wannan magana ake ba ko ubangiji mawadaci ne bai dogara da wannan bautan da zaka masa ba to amma su abinda suke kallon abin kenan akwai magana da yake faɗa a cikin risalatu ahli taqad na shi Abu Hasan al-Ash'ari da shafi da 240 a ijma'i na 12 to ga matashiyarsa cewa yi wa azma wa ala annahu ghayr muqtadi ila shay'in mimma khalaqa ita ahli sunna sun hadu akan cewa ubangiji baya buƙatan duk wani halittarsa baya buƙatan kowa bai buƙatan komai kaga wannan magana ce mai kyau wato wannan yana yin raddi ne ga su mu'tazila yana yin raddi ga su mu'tazila da suke cewa ubangiji tilas sai yayi wani abu saboda maslahan bayinsa su tilas suke ce mutum kaga magana tilas ko bawa ya gaya ma ubangiji tilas kaga kuma wannan ne sai yake suke cewa to dole ubangiji sai yayi wani abu dan maslahan bayinsa dan haka ubangiji baya batar da kafiri haka suke cewa kaga anan a wurin addu'a da nake da ni na du'a sura al-hada na ana ce man yadihi Allahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shirye ba wanda bai batar da shi wanda ya batar ba mai shirye da shi su suke cewa to idan aka ce wai su a nasu ganin mu'tazila suke cewa ai ba zai yi a ce ubangiji ya ce yana batarwa ba da haka san kare ta bi wannan aya da ke nuna cewa ubangiji yana batarwa da sai zo a musu bayanin me ake nufi da batarwa ba batarwa na zalunci ake magana ba batarwa na wata ma'anar ba wannan ma'anar da suke dauka ba da amma su sai ke ganin idan aka ce ubangiji ya batar to ka dawo ka dinga nama ubangiji batarwa fatarwa kuma wannan qabihi ne, qabihi shi ne mummunan aiki ne, ubangiji kuma ba a ce masa yayi mummunan aiki, da haka ta wannan mahangar sai suka ce ubangiji kawai sai ya halice mu ne mu bauta masa, da kuma dole yayi wasu abubuwa da zai zama wato ya kawo wasu abubuwa da zai taimake mu wajen bauta masa, sai dai shedan yazo alatiras ko da ubangiji baya so ya fitar da mu, amma ubangiji ba shine a ganin daman sa ya kaɗa kafa ba ya bar mai da'a ya bar wanda bai mishi da'a saboda dan jarabawa, amma ubangiji ba zai yi wannan ba saboda al-iblal fatar ba wannan qabihun ne a wajen sa, kuma ubangiji bai kamata a dangata shi da wannan aikin ba, su haka mutazila ke faɗa, kuma suke cewa dole ubangiji nan muna magana mutazila hawo da wasu daga cikin shi'a kana cewa kusan yan shi'a su a da can ba su gina wato aqida su akan karatu ba, to bayan daga baya matsalin lamba an yasa aka dinga musu matsalin lamba ko kun cika abubuwa na atifa kawai ta da zuciya ko ba ku karatu, su suka koma kuma wurin waɗannan mutane mutazila suka zama malaman su, kaga saboda tsabarin kin sunna da wurin wurin malaman sunna su musu bayani, sai suka je wurin wanda suke kishinta sunna kuma suka yi fadare ma sunna ba wato fadarewa manisanci, to yan shi'a su ma kansu da su da mutazila daga cikin abin da suke faɗa shine ubangiji dole wai dole yujibuna alaihi fi'lal aslah, dole ubangiji ya wani abu dan maslahan bayin sa, in bai yi ba to ya zama ya basu sun bace ya batar da su, to ko ubangiji bai kamata a dangata musu bacewa ba, ta wannan sigan ne suke cewa ubangiji bawa shike halittar aikin sa, wai yanzu idan ni riga ni aiki kawai ubangiji bai san nayi ba sai daga baya in nayi shikenan sai ya ce to kai ba ka kyauta ba, ka gani na halici aiki na kenan, shi ko ubangiji shi ya halici aikin mu illa iyaka dai mu muke aikin, eh wannan kuma sha baka mana misali yake cewa kaman kai ne kaman bature ne da ya mota bature shi ya kirkire motar ya kuma kirkiran mata gejin gudunta, amma gudun kuma ita aikin motar ne, ai gudun ba aikin bature bane, amma in yana so zai iya danyin murkudan sa ta daina yin gudun baki da in ya ga dama ya ƙara gudun, in ya ga dama ya rike mata gudun, in ya ga dama ya daidaita ta, amma da ita da motan da abinda motan ke yi kirkiran bature ne, to kai ma haka da kai da abinda kake kirkiran ubangiji ne, amma ubangiji kuma ya baka wani garin dama kai aikinka naka ne, aikinka naka ne saboda ubangiji ya baka mashi'a, to su a mutazila suke cewa a mutazila wato al-qadariyya al-muthbita ba akwai al-qadariyya al-muthbita yana yan jabariyya kuma al-qadariyya mu'tazila sune wanda suke kore ma ubangiji wato sufofin sa baki da kuma suna cewa duk abin da bawaye shi ya halci aikin kansa, suke cewa ai idan kace ubangiji ya san abin da bawa yake yi kuma da garin ta masa ne bawa ya bace to shi ya bata da shi kenan, to kuma kan ka bace din ka dingina mushi batar wato ka dingina mushi bumuna aiki dingina mushi bumuna aiki kuma ka dingina mushi na kasa dingina mushi na kasa kuma sai zaba kan musulunci, to sai sai a to mu kawai abin da zamu ce bawa shi ya aikin kansa kuma shi halci aikin kansa sai yayi ubangiji ya bashi dada, kuma suka ce ubangijin in ya tashi dole kaji abin da suke cewa dole sai ya ba wanda ya da'a ya bashi aljanna, kuma dole wanda ya yi aikin rashin da'a dole sai ya tashi a wuta, wai ubangiji ba zai yi ya ce wai misali kai ne ba amma yau bari in yafe maka a ubangiji babu wannan, yujibuna alaihi ithabata al-mudhi suna cewa dole wanda ya da'a sai ya shiga dashi aljanna, kuma dole wanda ya yi aikin anna wai ubangiji zai ji dama ce ya yafe kaga ina ake haka ko sarki ne a garinku, ai kamala ce in ka yi aiki sai yayi wani yayi maka wani yayi declare wani amnesty yace an muku abuwa ku tafi abun ku ba na haka ba kuma mai zuwa yace wannan sarkin waye wai na kasa yi da yace yayi da saboda ita dama idan ya hukunta mai laifi adalci sani, to kuma in kuma yace ya yafe masa to dama ya bashi dama su kaga yanda suke kallon abu, to shi Abu Hasan al-Ash'ari yana sanya musu rafi a wannan magana, kaga wannan magana banna ce to shi Abu Hasan al-Ash'ari sai yana sanya musu gyara akan wannan magana, yana sai ce ubangiji duk wanda kaga ya shiryu to ubangiji ne ya taimake shi duk da akwai garin daman sa, to amma da ubangiji bai taimake shi ba da bai shiryu ba duk wanda kaga ya bace to akwai wani abu ne a zuciyarsa ubangiji sai ya kyale shi da abin da ke cikin zuciyarsa ya cigaba da yawo ya cigaba da wato dibidibin sa a cikin bata ubangiji sai ya tabar da shi kike bukan sa, amma dai hakikanin kin taimako din na aikin ubangiji ne, hakikanin taimakon mai da'a kuma aikin ubangiji ne shi tama wannan, to kaga wannan abin da ya kamata yayi kenan shi Abu Al-Hasan Al-Ash'ari kuma shi ne abin da ayan Qur'ani ta take tabbatar sa da ya dace ayan Qur'ani ko sunna a dabe da bai fara wannan wato koman ba Allah ta'ala ya ce wa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabbina bayna dhalik la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila Allah ta'ala sai kaga nan wai ina son a fahimci Allah ba wai haka nan kawai yake cewa wani ka je bata ci ne kai wani kai ka je bid'a ne ba a munafikai ne suke wato yi ma Allah wani ha'inci yukhadi'una Allah wa khadi'uhu suna nuna wato ma suna gani kamar yanda za su yi ma mutane wayau za su yi ma manzon Allah wayau da su yi sahabbansa shi ma ubangiji haka za su yi masa wayau su ce sun yi imani amma a zuciyarsu kuma su boye kafirci to shi sai ubangiji ke mayar musu da wannan ha'incin nasu in sun tashi za su yi sallah sai su tashi suna masu kasala kuma suna wato son su dinga nuna aikin da suke da alkhairi kuma ba sa ambaton Allah sai kadan su ba su dai sun zama kafirai dan tsaba su ba zama mu ne dan tsaba suna baina baina to sai ubangiji ya bar su a haka su ma yanda suka yi masa a duniya sai ya bar su a haka cikin suna dibi-dibi cikin bata shine ubangiji ya bar su a bacin wannan matan saboda mummunan zuciyarsu shine ubangiji ya ce wa duk wanda ubangiji ya fitar tunawa kuma zaka sama wani mai shiye da shi zaka sama wani hanya na shi zaka bashi ba kaga wannan ubangiji ya zalunce su ne kaga bai zalunce su ba to kaga wannan shi ya fitar da ubangiji ke yi shi ma wanda ya yi da'a yayin da ya ga wato aka zo mishi da wato gaskiya sai ya kura yana son ubangiji ya shaida shi zuwa gaskiya ya roki Allah Allah ka bani katari wato hidayatul tawfiqin da muka bayani a wancan sati to sai ubangiji ya taimake shi idan ubangiji ya taimake shi sai ya zama yana ganin wato wannan aikin da'a baya masa wahala yanzu ka duba ka gani wanda ya saba yin azumin nafila sai ga daga baya ya saba kawai baya cikin wahalanta saboda me saboda ya roki Allah ya taimake shi kuma Allah ya taimake shi akan azumin mu da muke sallah guda biyar yanzu idan wani ne ya ce kai sallah guda biyar ba sati ba ma ka san wasu daga cikin kristoci haka suke faɗa san kowai sallan nan guda biyar ba ku gajiya da ita to saboda wato mun nemi ubangiji ya taimake mu to sai ya taimake mu kuma idan ba ma jin komai sallah guda biyar da muke yi bal har muna ƙara da su annabi filuma saboda ubangiji ya ƙara kusantar da mu zuwa gare shi to kaga wannan ubangiji yana shiryarwa kuma yana fasarwa wannan shine manhajin ahlus sunna to amma shi mu tashi wato Abu Al-Hasan Al-Ash'ari yana sai tabbatar da wannan aqidar sai ta kuma da tsoron hankalinsa tsoron hankalinsa ne kuma ya tafi wajen wato masana sai masa bayani sai ya ce a duk wanda ka gani ubangiji ya shiryar to ubangiji ne shiryar da shi duk wanda ka ga duk wani shirye da ka gani ubangiji ya shiryar da shi duk wanda ka ce to ubangiji ya fitar da shi cewa da kuke ku mu'tazila dole ubangiji sai yayi wani abu dan ya zama maslahan bayansa ba dole bane ubangiji yana yin abu ne kawai dangane da damansa kaga shi kuma sai ya shiga kaga ya fara farko matashi shi muqaddimarsa muqaddima ce mai kyau matashi da ya fara dauko ta an muqaddima ce wanda yake malamai sun sallama cewa ubangiji in kaga ya shiryar shi ya shiryar in kaga shiryar ya ubangiji shiryar da shi in kaga fatacce ubangiji ya fatar da shi amma nan ana nan kawai sai shi kuma ya shiga kawo wani sukullan daban shi yake cewa walali ya fa'alihi ilal لانه مالك غير مملوك ba a cewa wato a cikin aikin ubangiji akwai wata dalili da yasa yayi akwai wani dalili da yasa yayi ubangiji yayi aikin kaga abin da faɗa kenan saboda wai idan ka ce ai akwai wani dalili sai zama ubangiji ya kammala yadda dalilin kaman kai ne ai wai ka kammala yadda kyautar da ka bayar idan baka ba da kyauta ba to suka ba mai kyauta ba shi haka yake gani duk da wannan ai kaga babara amma san kalma ba sallama masa ba dan ban kyauta ba ka sani ko ina dalilin da ban kyauta ba sai ce lallahu malik ghayr mamluk saboda wai shi ubangiji mamallaki ne ba a mallake shi ba idan ko kace yayi abin saboda kai yanzu ka bar ya koma yana wato yana bin sharadin ka kenan kai to kaga wannan ba shine wato abinda wato malamai ke faɗa ba abinda su suke faɗa suke cewa kaga su wannan suna wato sabani falsafa wannan shine ra'ayin Abu Al-Hasan Al-Ash'ari da kuma ra'ayin wato Mu'tazila su kuma falsafa sun tsara dama ba ruwan ai su ubangiji ma ba bai da wani mashi'a bai kuma da wani ikhtiyar ubangiji kawai yayi wani halitta ne kamar ku mace da cikin ta kawai dole ne sai yayi hatimi ne baruri shine kawai da yayin da lokacin halittar yayi kawai dole wannan halittar sai san fashe kuma fashe wanda suka yi daga za su suka mu kaga dai kamar haihuwa kenan su kaga wanda yake faɗa wannan mummuna magana ga Allah ta'ala kaga in babu aula ba ya ce ubangiji ba shi da mashi'a ba yi da hikima ba baki da idan zai ce mai yana da hikima ba yayin da bare dole yi in an ce kai abu da dole ko idan me zaka yi kana da hikima zai yi kace da ba akwai hikima ba a cikin aikin ka ba a to su abin da suke cewa wai idan muka ce ubangiji yana da hikima to zai zama inda ba hikima ya zama kamar ta waye yake da amma wani abin da baka mamaki wurin mutanen nan so ashaira kuma suna tabbata da kiyasi kiyasin nan kuma ana tabbatar da shi ne idan an fahimci hikimar da ubangiji ya sa ya saukar da shari'ar sa yi da akwai wannan magana suna tabbatar da kiyasi malaman su suna sun yadda akwai kaga su ibnu hazm bahiri dama shi a fili yake shi bai da abu da kiyasi ba ai shi bai da kiyasi ba dan haka idan yace bai da at-ta'ilu wal hikma fi af'al lahi ba wannan kaga sai mun yadda cewa yana kan sharadin sa ne yana daga cikin sharadin sa da malamin suka mun dinga masa rubutu suka dinga masa raji akan wannan magana suka ce kuma ya bace akan wannan magana amma su ashaira kun yadda akwai kiyasi kiyasin nan kuma ana gina shi ne idan an san hikimar da ubangiji ya sa ya saukar da wannan hukunci yanzu kamar a dalilin da yasa ubangiji ya haramta giya shi ne kiyaye hankali to duk abin da yasa kuma hankalinka ya bushe to shi ma ya bi ma'anan giyan kenan ai wannan kiyasi ne to amma in dai ka yarda da wannan hikimar to kuma me yasa kuma baka yarda da cewa ubangiji kuma yana aiki da hikima ba saboda ai shi shi al-amin alalahu al-khalqu wal-amr shi ne mai bada umarnin da umarni na shi ne aka nasa ne ko kuma ka yarda a cikin umarnin sa da shari'ar sa akwai hikima to kuma dole kai da kuma a cikin halittar sa ba akwai hikima saboda wannan abubuwan duka guda biyu nasa ne alalahu al-khalqu wal-amr halitta nasa ne kuma hikima ma wato umarni ma nasa ne kuma wani abu da ya kara baka ba baki gami da sha'ira dukkan su suna tabbatar da mu'jiza in ba mata ba mai magana mu'jiza a bayan annabawa idan ka ce wai meye mu'jiza a wuri a wajen sai ce mu'jiza shine abinda ubangiji ya saukar saboda ya karbi annabin sa to a cewa da kai saboda ya karbi annabin sa ashe kaga hikiman da ubangiji ya sa ya saukar da mu'jiza idan ce karbi annabin sa ashe kaga yayi wani abu saboda wani abu to me yasa ku tabbatar da wannan ko ku tabbatar da Allah da yake baka kaga ita da mai yanda gaskiya take kamar da na faɗa su anan ba sa cewa ubangiji bai da hikima saboda idan suka ce bai da hikima ko ba hakimu bane za ka tambaye su ai kamar sun kaita ayan Qur'ani ce Allah ta'ala ya tabbata kansa cewa shi azizul hakimu ya tabbatar maka ayi ba mun ba ta cewa shi mai hikima ne hakimu hakimu mai hikima to amma su abin da suke cewa ita hikima din kishiyar al'abahu ce al'abun shine wargi amma abin da suke yi nufi da al'abahu wargi shine abin da Allah ta'ala yayi wanda mutane ba yi su amfana ba hikima kuma shine abin da ubangiji yayi da zunubin ganin daman sa amma daga baya kuma sai halittu suka amfana kaga wannan amfanin wai sai hikima amma ba ta cewa kuma wannan hikima tana kuma mu mai hikima ita ina aka wuce wannan magana wata wani su sun yi da ala a ga hikima a wurin a cikin bayi dan amfana ni da wani aikin ubangiji amma ubangiji ba ya so da ni bane ba ubangiji ya halitta mu ruwa in sha ya halitta mu abinci in ci to ba sai da in ce ubangiji ya daga cikin hikimar da yasa ya halitta ruwa saboda bayin sa ba a sai dai ni ne na amfana da wannan ruwan amma ubangiji ya halci ruwa idan ganin da masa kawai abinda suke cewa kenan ina cikin yanzu bayani ya kara fitowa fili suka ce wato al-hikima shine abin da yake da wato amfani al-abad kuma shine wanda bai da amfani to kaga wannan ba shine mu abinda ahlus sunna abinda muke cewa shine wannan din ma hikima ce amma tasirin hikima ce ba ita ce hikimar ba idan an ga kyakkyawa to wannan tasirin hikimar ubangiji ne wanda ya halice mai kyakkyawa amma hikimar tana koma mu shine hikimar kamar yanzu idan an ga gini idan kai kyawun ginin ba shine hikimar ba a wannan aikin ginin da kai wannan tasirin da aka gani kyakkyawan ginin da aka gani yana koma mu shi wannan maginin siffar sa ce ina jin yanzu wannan shi ma ya kara fitowa kamar da na faɗa suna yi ma wato mutum zirarabi da suke cewa dole ubangiji sai yayi wani abu saboda bayinsa sai suka wadabta masa cewa ubangiji duk abin da zai dole yayi saboda maslahan bayi tunda ya zai yi abu saboda maslahan bayi kuma dole sai ya ba mai da'a wato aljanna kuma dole sai ya hana wanda ba wanda ya fajiri ya hana shi aljanna su kuma suka ce ubangiji yana yin sa ne zagon garin da masa ga wani misali da suke kawowa misali da rashin hankali su suna ganin agwar hankali da amma rashin hankali wasu suka ce kamar kai ne ka shuka bishiya waye kai tayi da ka shuka bishiyar ka shuka ne kawai saboda wato amfanin kanka amma yanzu idan wani ya zo gittawa gumi ya ishe shi ko kuma wato zafi ya ishe shi yana neman inuwa sai yazo ya amfana da wannan inuwa kai ba kai ne dan shi ba amma dai yazo ya amfana to in aka idan haka ne suka ce za su yi wato za su haka ubangiji ya zama alaƙan aikin shi da mu to ai zama ya aikin saboda da wargi kenan wannan ko yanzu ni misali a ce dan na yi gida ko na yi bishiya wani yazo ya sha inuwan bishiyar amma zama ni asalin abin sa ne bishiyar saboda ina bukatar ƴaƴan cikin ta kaga wai saboda shi amfanar da yayi mai da alaka da kimata to ai kaga ni saboda kusuri na ne wannan ai saboda ni da ba ban ni da ba gajeye ne dan adam ne ni gajeye amma shi ubangiji da ya san me zuwan ya halci shi ya halci abin sa ya san ko me zai zo da shi me zai riki zuwa da shi ya san me zai halda shi ya san anin bashi nawa zai yi diya halalli ya yi sabka shi kuma kace wai me san wanda zai amfana ba ai kaga kana siffanta mushi kana dangata mushi yana yin wani abu saboda wani kike da ubangiji kuma yana cewa shi baya wani abu saboda wani yana cewa afasitu anna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna ganin mun halice ku ne saboda tsabar wargi kawai ubangiji baya abu saboda wargi idan ka ce baya abu saboda kima kamar ka ce yana abu ne wato saboda wargi to wannan kaga ba shine manhaji na ahlus sunna ba za mu shiga maganar mu'tazila mu kar dan faradawa su ma ai kusan mun ce suna tare da ahlus sunna wajen tabbatar ma ubangiji hikima amma kuma in azo ana magana billahi billah to kowa ya san gidan baban sa kowa ya san waye malaman sa mu malamin manzon Allah ne su kuma malaman malaman su kuma falsafa ne to su mu'tazila abin da suke cewa yayin da suka wajabta ma ubangiji sai yayi wani abu saboda maslahan kai bawa wato su abin da suke cewa ubangiji wai bai halatta ya halce wani abu ba kai da zai zo kai ka bace da shi saboda wani abu wai in ka ga ka bace shi dan ne zai batar da kai kuma wani lokaci suna har suka bi mu wato hanyar falsafa har ya zama wani lokaci shi shedan din ya zo saboda tsabar makircin sarki sisina ya zo ya rinjaye abinda ubangiji ya nufata na cewa bawa ya da tunda idan ka nuna masu yi ma Allah da'a a duniya da wanda ba ta ma'ana da'a su suka fi yawa ba aika ba kana cewa shedan din ya kuma fi ubangiji karfi in ka ce masa wai in haka zaka raba yanda su mutum da suka raba suka ce bawa shi ke halittar aikin kansa kuma shedan shi ke batar da shi Allah baya batar da bawa kaga wannan ai ba shine manhaji na masu hankali ba akwai wannan shine abin da mutum zai ke faɗa su kaga suna tabbatar ma ubangiji da hikima ta nasu sigar ba ta sigar ahlus sunna ba ta cewa ubangiji dole sai yayi abu saboda maslahan bayin sa akwai hujja da sha'ira suke kafa hujja da shi a hadisi da yazo a cikin musnad imam Ahmad da sunan Abi Dawud da Ibn Majah da sanadi Hasan daga Abu Sinan Sa'd ibn Sinan al-Shaybani daga Wahab ibn Khalid al-Himsi daga Ibn Daylami Abdullah ibn Fayruz shi Abdullah ibn Fayruz ya tabbu na Ubay ibn Ka'ab ya tambaye shi ya ba shi amsa game da kadara ai wannan ma ya shafi kadara wato ka san ilimin kadara ne ya daga cikin ilimi mai sarkakiyar gaske wani lokaci haka ne dole a ta bayani ko da dai wani ba zai gane ba amma an ka fahimci abu a da gulan ba sai ka gane duka ba kamar wanda suke suna yin radi maballata abin da za mu ke kawo wannan magana saboda har yanzu muna samun a inda sauran asha'ira suke inda suka zauna suna karantar da dalibansu ko a tsangayensu ko kuma a zaurukansu idan mun dan kai ziyara wani lokaci muka ji suna faɗin wannan abin suna cewa wanda ya faɗi kishiyan wannan jahili ni da kudi da na taɓa jin wannan magana na sha jin wannan irin wannan manganin yayin da muka je zaurukansu muna neman karatu ko abin da ya kama da wannan muna ji suna faɗa cewa duk wanda yake kaza ai kaza kaza istiwayin Allah kaza 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 sai jahili kuma suna kokarin cewa su su ne ahlus sunna mu ne mu ne kuma ahlul bid'ati wal hashawiyya to kaga wannan ba shine daidai ba al-muhim dai shi ibn Daylami ya tashi ya samu waswasi a zuciya sai ya tafi wajen Ubay ibn Ka'ab da Allah ya masa bayani Ubay ibn Ka'ab ya mishi bayani na sunna yace to amma ka je wajen Hudhaifa dan uwana ya kara maka bayani Hudhaifa ma sai masa bayani irin wannan bayanin sai yace to ka tashi ka je kuma wajen Zaid ibn Thabit shi ma sai ya kara masa bayani irin wannan bayanin daga cikin abin da ya faɗa shine cewa law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi yace manzo Allah ya ce da ubangiji zai azabtar da mutanen sama duka da mutanen ƙasa duka la'azabahum da ya azabtar da su huwa ghayru zalimin ba yana mai musu zalunci ba walau rahimahum da kuma ya yi musu rahama lakad rahmatuhu khairan lahum da kuma rahamarsa ta fi alkhairi a gare su to kaga mutum da suke cewa to kaga anan ubangiji yana abu saboda ganin daman sa ne ba maganan yana abu saboda kai a'a in ma ya ga dama mai da'ar ya kai shi wuta mai aikin fajirin fasikin ya kai shi aljanna wanda da zai yi haka to kaga wannan ba shi ba daidai bane wannan magana na na'am ubangiji yana da dama biye abinda ya ga dama a halittarsa to amma kuma mu ahli suna ba a yi wannan magana muke kallon abin ba amma abinda muke cewa shine amma ubangiji ya riga ya yi alkawari man bayin sa cewa wanda ya yi masa da'a zai shiga aljanna wanda ya yi masa da'a zai shiga wuta ko ubangiji baya sa ba alkawari to kaga mu wannan shine wannan hadisi suna in kami kada mu Qur'ani da suna shike da ka huta amma kaga su wadannan cewa suke yi ko da kuke cewa ubangiji dole sai ya sa mai da'a aljanna kuma dole sai ya sa wanda ya fajiri wuta kuma ma ubangiji ya bashi ne kwabo da kwabo sakamakon aikin sa ya basa wato wai da za'i ya bashi to mu a wajen ma ubangiji ya ga damar iya kai kowa da kowa wuta to kaga wannan ba daidai su kuka faɗa ba sun kokarin tunkuɗa banna kuma su kawo ta banna su ba mu abin da muke cewa eh ubangiji yana da dama yi abin da ga dama ga bayin sa amma da tun da ya alkawari cewa mai da'a ba zai tuka ta mishi aikin sa ba mai banna kuma zai shigar da shi wuta to ubangiji ba zai shiga alkawarin sa amma tare da haka idan mutum ya yi aikin fajirci ko fasikanci ya zo ma Allah bai shirka to ubangiji kuma daga cikin faffadar rahamarsa tunda rahamarsa ta rinja ya fushinsa zai yafe masa to kaga wannan wanda ya tsaya da mahali suna daga cikin wato umma wasafa umma ce wato wanda suke tsaka tsakiya ba sa wato zakewa kuma ba sa zama sun kusuri to yanzu zamu ƙara kawo magana na san dai an fahimci yanzu bambancin tsakanin mu'tazila da kuma ahlus sunna da kuma asha'ira cewa su mu'tazila suna ganin wannan babi a madan at-ta'dil wa tajwid cewa ubangiji wa dole sai adalci kuma dole ba zai zalunci ba tunda dole ba zai zalunci ba dan haka ita hikimar nan dole ubangiji ya yi wani abu saboda da wani hikima dole ya wani abu saboda wani manufan nan kuma shine duk abin da zai yi karin bace shine ubangiji ya yi wani abu kan bace kuma yake ba a wajen su sai dama su ba su tabbatar ma ubangiji da siffa in ba manta ba ubangiji ba a cewa yana da siffar ilimi yana da siffar hikima yana da siffar buwaya a wajen mu'tazila ita hikima a wajen su siffa ce wanda take munfasitu an Allah ta'ala shi daban kuma hikiman daban kaga wata kai daban ilimin ka daban kai daban kuma siffofin ka na gani daban ba zai yi ba to amma su haka suke faɗa saboda wato mazhabin su na banda amma mu ahlus sunna abinda muke cewa tun daga malaman fiqh malaman hadisi malaman tafsiri duk wani malamin sunna abinda ke cewa shine Allah ta'ala duk abin da kaga yayi da hikima ne in kaga yayi umarni da hikima saboda wannan hikimar ya bada umarnin in kaga ya hana to akwai hikima saboda wannan hikimar ya hana wata kuma wannan siffar ta sa hikima siffar ta ce kamar yadda siffar rahama siffar ta ce kamar yadda siffar ilimi siffar ta ce kamar yadda siffan uluhiyya cewa ubangiji ya cancanta a wata masa wanda ita ma siffar ta ce ba daga baya ta bita ba siffar rububiyya ita ma wannan siffar ta ce ubangiji ba wai sai da ya ajjaka ne ya zama rabu ba duka wannan siffar Allah ta'ala ce siffar Allah ta'ala ne ba wasu siffa ne ba wasu siffofi ne suka zama su daban kuma ubangiji daban ba kamar da mutum zai yake faɗa a'a siffar ta ce duka wannan kuma duk abinda to Allah magana duk wanda bai wani abu saboda hikima ba to ai kaga yayi abu saboda wargi kenan saboda haka mu muke cewa ubangiji shi mai hikima ne kuma daga cikin hikimar nan daga cikin wannan hikimar ya sabbata da al-hakim kamar yadda kasancewar shi ya sabbata da al-ilm ya muke sabbata shi da al-alim kasancewar ya sabbata da al-izza muke cewa al-aziz kasancewar ya sabbata da ar-rahma muke cewa ar-rahim amma kaga din da haka wai mu'tazila su a sha'irin suna cewa kuma Allah hakim hakim Allah mai hikima ne sun ga wani abu to abin da suke magana wai amfana mu da aikin Allah amma ba da waran wato ganin dabar ba wai dan saboda Allah ta'ala yayi abu saboda mu ba bari mu ƙara kawo ayoyin Qur'ani dan mu ƙara mu da cewa Allah ta'ala da abin da ga yayi to da hikima duk abin da kaga yayi da hikima Allah ta'ala ya kisa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura ubangiji shi ya halitta muku zama ya halitta muku rana kuka samu haskenta ya halitta muku kuma wato al-qamar wato wata shi ma kuka samu al-nur hasken wata adiya haske ne wanda yake in ya keta fata kalaka ji zafi amma an-nur haske ne wanda yake ba zaka ji zafi ba kamar hasken wata eh haske ne ma zaka ji salamun qaulan min rabbir rahim haka zaka ji ta salamu salamu zaka samu wannan hasken sai aka subbata rana da adiya aka subbata al-qamar da an-nur Allah ta'ala ce wa qaddarahu manazil ta'lamu wa adada sinina wal hisab Allah ta'ala sai ya sanya wannan wata ya zama manzila manzila saboda me saboda kusan lisafi kuma kusan ajalin shekarun da kuka yi sai a san wani shekara shi goma wani 20 wani 50 wani 100 wani 150 ma in zai iya kaiwa don Allah ya ga dama ya kai to kaga wannan a bangaren kaddarawan ubangiji kenan asi al-maqadir al-kauniyya abinda ubangiji ya halitta muka muke ganin su a raye haka zalika kuma a shari'a da abinda kaga ubangiji yayi da yake ba ubangiji na cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu kaga hikiman da yasa ya halicce mu shine bauta masa Allah ta'ala ya kisa inna salata nahaa 'anil fahsha'i wal munkar Allah ta'ala daga hikiman da yasa shari'a ta mana sallah shine wato duk wani aikin annan mu wannan sallah zaka mai karkace mu Allah ta'ala ce take cewa mazala khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum yake cewa ka amshi sadaka daga hannun su wanda zaka dinga tsarkake su kai manzo Allah ta hanyar karban wannan sadaka din saboda zaka tsarkake su daga rowa zaka kuma tsarkake musu halin su kuma ka musu addu'a addu'an nan zai zama wato wani nutsuwa ne a wajen su kaga kaga nan Allah ta'ala ya ga mana hikiman da ya yasa ya ake karban sadaka sannan kuma nan malai sai yake mana Allah ta'ala ya aiko manzo Allah saboda ya haska mana addini wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ولعلهم يتفكرون انت لتبين لهم سبب كم سو بياني كذا اشي ubangiji ya aiko shi saboda ya masa mana bayani ya aiko shi saboda ya tsaye mana da hujja ya aiko shi saboda ya mana bushara ya aiko shi saboda ya mana gargadi ya aiko shi saboda ya mafahimci hanya mu daidaiciya ya zama shine abinda ake rarrabewa tsakanin hanya mu daidai da hanya da ba daidai ba to kaga wannan duka hikima ce ta ubangiji ubangiji yana yin wani abu saboda gurgurdan yanda hikima sa ta tsara idan mu wannan hikima kamar da muka faɗa ana ganin tasirinta ana ganin tasirinta a halittar sa ana kuma ganin tasirinta kuma a cikin umarin da yake bayarwa ita kuma wannan tasirin ba ita ce wai a gurin ganin dama sa ba kamar ina tunatawa su suna cewa ganin dama ai ba a cewa mai ganin dama mai hikima in nayi abu da ganin dama na ba a cewa nayi da hikima to da dama ma in aka ce ba wa yayi abu da ganin daman sa wato yayi abin da ya ga dama to yayi abin ba hikima kenan ai gani ya ka muke fada amma an ce kai abu da hikima to hikima ba ita ce ganin dama ba ubangiji na da ganin dama bal ganin dama sa ma ya zarce kowa da ganin dama to amma kuma ganin daman sa daban hikimar sa kuma daban kamar da rahamar sa kuma daban buwayar sa kuma daban ilimin sa kuma daban ba wai su waɗannan duk su ne abu daya ba kamar da ai kai ma sifofi da yawa sun taru sun zauna a zatinka ka da hikima ka da wato sifa ta gani ka da sifa ta ilimi ka da siffa ta magana ka da siffa ta kaza ta kaza da kaza duk wannan kaga duk kai ne dai ba a cewa wai kai siffanka daban kuma kai din daban wannan a wajen masu hankali ba mai kawo wannan wannan magana kuma hikimar Allah ta'ala a dukkan ta mahmudiya ce hikimar Allah bambacin hikimar Allah da hikimar bayi bawa idan ya hikima a yi ta iya zama ba hikima bace shi hikima ce a wajen sa amma ba hikima bace a wajen masana amma Allah ta'ala bi hikima idan yayi to hikima ya kamata a yabe shi saboda wannan hikima ko da abinda ubangiji ya kaddara na wato ya kaddara cewa akwai alkhairi akwai sharri ba aya ba ya kaddara wannan ba kuma ya halci sharri din kaga ya halci iblis ya halci mala'ika jibril ya halci manzon Allah ya halci kuma shaytanin mutane su ba kaga ai ya halci alkhairi ya halci kuma to amma tare da haka ubangiji ya da hikiman da yasa yayi wannan yayi wannan to kuma wannan hikimar da yasa yayi aikin wancan aiki na alkhairi da wancan aiki na sharri gabayin sa wanda suka fahimci Allah suna yaban shi suna yaban shi akan ta duka wato hikimar ubangiji duka ana san su ba ka cewa ni ubangiji ba wannan hikimar ta ka je ban dai so ta ba a kaddaran ubangiji na sharri ne ba dole ka ce kaga je ta maka ba wai ubangijin ya kaddara wani dan wanka ya rasu haka zai kaji cewa wannan abu da aka kaddara din kai ka sai da ce dole kai haƙuri amma ya yarda din wannan wani musahabi ne kuma ka yarda da abin amma idan hikimar ubangiji cewa ubangiji ya kashe shi da hikima dole ka kana san wannan hikimar eh hikimar hikima hikiman Allah ta'ala ana yaban shi saboda ita kuma wato ana san mummuni sa san wannan hikimar kaga ya halici ruwa ya halici wuta ya halici sanyi ya halici zafi ya halici mu'mini ya halici kafiri ya halici mai takawa ya halici fasiki kaga dukan wannan ubangiji ya halice sai da hikima kai abin da bawa hatta kafirin da ya halitta zaka gode ma ubangiji kuma zaka yabe shi za kuma kaji kana san hikiman da yasa ya halici kafiri daga cikin hikimar shine saboda a rarrabe tsakanin zare da abawa kai a matsayinka da ubangiji ya maka lutufi ya maka wato gamo da katari ka wato kallon makara kan shari'a ta Allah ta'ala sai in ka ga wani bai kan shari'a sai ka gode masa ka ce ya Allah na gode maka da kai ni akan shari'a in ba dan haka ba ni ma da ina kan hanyar wancan bawan naka kaga ubangiji wato zai saka ka gode masa haka zalika da ubangiji yayi ruwa to inda babu wutan da baka mutu a fani ruwan ba ubangiji idan yayi zafi in babu sanyi ba za ka fahimci kuma me yasa aka yi wancan ba saboda haka sai ya halci al-mutabbani ko al-mutabbani ya halci abubuwa guda biyu masu kishintan juna saboda in da kishi da abubuwa kishiya kishiyoyin juna ke gane wato hikima abu idan ba a gane gaskiya da ƙarya ba to ba za a gane amfanin gaskiyan ba za a gane kuma illan ƙaryan ba da haka ubangiji sai ya halci maka duka guda biyu saboda ka rarrabe saboda wasu jarabawa kuma na dai sarin da insha Allah wannan magana hikima na an gane ta za ka samu a shari'a Allah ta'ala in ana son a kawo maka hikima da Allah ya sa ya wani abu sai ga ya kawo maka ko na jumla ta'aliliya ko kaga an kawo lamu ta'alil wa anzala ilaka dhikra tubayna lin-nas wannan lamu ta'alil ake kiranta lamu na dalili wani lokaci kuma kaga ubangiji ya kawo maka kamar li ta'budu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu kamar li ta'lamu 'adada sinina wal hisab kaga wannan lamu ana kita lamu ta'alil wa sabab ko lamu sababiyya ko ta'aliliya da abu dai ana da kiranta wato lamun da ake yin ta saboda dalili wani lokaci kuma sai a kawo babu ana kita cewa babu sababiyya kaga anan ai malam abin da ya kawo mana wahada bihi siratal mustaqim sai muka ce babu sababiyya ce wannan fa bi dhulmi min alladhina hadu haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum kaga wannan fa bi dhulmi min alladhina hadu ai bi sababi dhulmihim saboda zaluncin da suka yi haka zalika ubangiji wani lokaci yakan kawo da ba harafi ba sai ya kawo wani ismi kamar min ajli dalika katabna ala bani isra'ila kaga min ajli dalika saboda haka haka shi ubangiji yana yin wani abu saboda wani abu ya sharanta mana cewa wanda ya kashe rai ba tare da wani rai ba kuma min ajli dalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsahu bighayri nafsin aw fasadin fil ardh ba wai wani ran ta kashe wani rai bane ko kuma dan neman wata banna take yi kaga annahu man qatala nafsahu jami'a kaga wannan hikimar Allah ta'ala ce haka zalika mazala yayin da yake ga mana wani dalili kaga sai yace sai ka mana wani abu sai ya faɗa mana wani dalilin da yasa yi haka kamar da ya haramta ko da yake cin tafannuwa da yake cin tafannuwa sai ya ga wani daga cikin sahabinsa bai ci ba sai yace ka ci fa inni unaji man la tunaji ina gani da wanda baka gani da shi kaga sai ya ga maka hikima to haka shari'a take gaya maka in ta baka wani hukunci sai ta gaya maka dalilin ko kuma a can wani hadisi sai yake ce maka fa innal mala'ika ta'adda bima ta'adda minhu al-insan kaga sai ya gaya maka hikimar shi ba to haka shari'a take amma sun sai da suke afwan asha'ira sai yake cewa wannan lamu al-aqiba ce lamu al-aqibati was-sayrula wal ma'ad wannan shirman su ne kawai akwai lamu ta'alil ba wai babu ita ne a larabci baki daya ba kuma wannan a larabci ba wai a kurin malaman nahwu ba malaman nahwu da lamu al-aqiba da lamu ta'alil duk daya ce kuma ake tsaye ne a wajen su amma wani lokaci abin da ke faruwa lamu ta'alil din ce sai idmarin wato wani ma'ana ta sayrura shine wai wani abu sakamakon abu kamar inda Allah ta'ala ya ce fa taqabahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana yanzu kace to wai ta yaya za a ce wai sun tsince shi saboda kawai wai ya zama baki ciki a wajen su a'a sai dai li yakuna lahum aduwan wa hazana ai li yakuna aqibatu amrihi indahum annahu sayakunu hazanan wa aduwan lahum wato karshen al'amarin annabi Musa shine zai zama wato baki a wajen su zai zama kuma baki ciki a wajen su ina dalilin kai to wannan ko da za su wannan fasara to sai ka da karina sai ka da karina wanda bai wajabta kai fasara lamu ta'arij akan lamu lamul aqiba kaga mu anan muna da karina saboda ai ita matan annabi Isa annabi afwan matan Fir'auna matan Fir'auna da aka tunce shi ai ce mishi sai qurratu ayni li wa lak tace ai wannan zai iya gamo sanyin zuciya ne a wajen mu sanyin idanuwa ne a wajen mu a wajen mu ni da kai tunda ba su da ko abin da ya kama da wannan to kaga su suna tsammanin wannan ubangiji kuma shi ana shi kaddarawan shi kuma ga abin da ya musu tarada to kaga sai suka ce to kaga li ya kula wannan lamu da aqiba ce duk wannan ma ba wasu malaman ma basu yarda cewa wannan malamul aqiba ba ce suna cewa lamul aqiba ce kai a wajen ka suna kafa hujja da fadin mawaki lahu malakun yunadi kullu mautin lidu lil mauti wa ibnul kharabi ubangiji yana da wasu mala'iku da yake kira cewa ku ta gidi ku ta gina gine kuna gina fulazoji kuna gina gine gidaje to amma dai za ku gina ne saboda daga baya su rushe za ku ta haihuwa saboda su mutu daga baya kaga za ka haihuwa saboda ya danka ya mutu baka yin gini saboda daga baya gini ya rushe amma dai daga baya dai wata rana ko ne ya kai ne wata rana sai ya rushe ko ya kai ne wata rana sai dan ya mutu sace wannan lamul aqiba ce to ko da mun yi da cewa wannan lamul aqiba ce ai akwai karina anan to amma mamma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu ila karina babu ita saboda haka to al-asr kuma shine akbar lamun akallamu ta'alil ce a wannan wurin ba lamul aqiba ba duk da wasu malaman babu su sallama akan wannan aya ba kuma kamar ali fir'aun da ya kuma lahu aduwa wa hadana suka ce su bi sayyidun nan ba kamar imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai suka ce a wannan ba lamul aqiba ba ce lamun ta'alil ce liya kuma lahu aduwa wa hadana wannan ubangiji kenan shi ubangiji ya ba su wannan yaron ne saboda ya zama mai a wajen su amma su a wajen su kuma shine abin da ta fada a za an yi fa'ala a wajen ta khilafa walada kuma duk inda ka samu abin da aka ce lamu da aqiba to zaka samu kai a wajen ka kenan kai dani ba wajen ubangiji ba wajen lamu da aqiba ba ce lamu ta aqiba sunan ta saboda duk abin da ubangiji yayi saboda a sakamakon abin kai ka tashi wato bai maka amfani ba to dama ubangiji ya baka saboda ya san ba zai maka amfani ba lamu ta'alil shi a wajen ubangiji yana tana nan kai ne a wajen kai zaka zama lamu ta'alil almuhim ne ko da mun ce wannan lamu ta'alil ce ko lamu al-aqiba ce baka cewa lamu al-aqiba ce sai in ka dalili ayo baka lasu dinna wal insa illa li ya'budu baka cewa wannan lamu al-aqiba ce kamar da su sharastani su da kokarin fada saboda haka tabbas Allah ta'ala yana yin wasu abubuwa saboda wasu abubuwa yana yin wani abu saboda hikimar sa in kaga ya baka to da hikima in bai baka ba da hikima in ya baka minki da hikima in bai baka ba da hikima in ya kwace su zo sun kwace su an je kotu sun kwace to ka shi ma da hikima in kuma an amsa ko ka bayar shi ma da hikima ubangiji baka cewa duk abin da yayi ma babu hikima ce eh amma kaga rashin sanin wannan hikimar shi yasa ka gaba ba bijar kadara ba sanin cewa ubangiji duk abin da kaga yayi da hikima zai sa ka yaje da kadara yaje da duk abin da ubangiji yayi wato ba za ka yi masa karan tsaye ba kace kai bai kaje ba akwai magana ta lokaci to ina ganin bari mu dan karanta magana ko guda ɗaya ne na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ko dai mu ci gaba ina ganin mu ci gaba kar mu bata lokaci saboda kuma za ka mu tsaya akan wannan da yawa duk abin da Ibn Taymiyyah abin da na faɗa kuma shine duk abin da Ibn Taymiyyah ya lakaso cewa wato Allah ta'ala yana yin abu saboda hikima kuma ana ganin wannan hikima a halittar sa kuma da umarnin sa hikimarsa kuma ba shine tsagoran wato garin damansa ba kamar yadda na faɗa kuma ubangiji ana yabansa saboda hikimar da ya sa hikimar aikin sa in an gane ubangiji cewa yayi rana yayi wata yayi ruwa yayi wato wuta yayi sanyi yayi zafi to duk in ka gane wannan hikimar kuma sai ka yabe shi ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji mai cike da hikima wannan duk magabata suna yin wannan kuma ita hikimar nan hikima ce hakikanin hikima siffa ta ce sabanin mu'tazila ba wai wani abu ne wanda yake ba a zatin ubangiji ba haɗe yake da zatin ubangiji baka cewa Allah ta'ala daban shi siffarsa ta ilimi daban ko siffarsa ta hikima daban ko siffarsa ta rahama daban kuma ma bayan Allah suna san ubangiji saboda hikimar wannan hikimar kar ka ga wai ubangiji bai baka talauci ba ka ce wai kai baka ba zai ka sai ka san talaucin ba amma idan ka tuna cewa ubangiji bai baka bane saboda wata hikima sai kuma ka ji cewa kana son wannan hikimar da ubangiji yake baka kudin saboda wannan hikima kuma za in ka tashi za ka yabe shi akan ta. Eh, wannan shine manhaji na ahlus sunna akan ta. Ah, da malamai suke sai wancan sai cewa da su asha'ira ke da abin da ubangiji yayi in da ya ga dama sai shigar da dukan muta babu ruwan sa. Muka ce wannan ba shine manhaji na ahlus sunna wanda suke fassara ire-iren waɗannan hadisai. Na'am, ubangiji babu wani wanda zai zo ya bi kadin sa. Yanzu idan duka ya ce mu je wuta, babu wani wanda zai zo ya bi kadin sa ce wai dan me kana sa wuta? Babu. Babu ba wanda zai mishi tilasta, ya mishi tsiye. To babu wanda ya ce ma Allah ta'ala wannan. Amma kamar yadda muke faɗa ubangiji, ah, sannan kuma wannan hadisin abin da yake ƙara nunawa cewa da ubangiji ya shigar da bayi wuta, to da ya shigar da su bai zalunce su ba. Daga cikin abin da yake nufi shi da ubangiji ya nemi haƙƙinsa duka a wajen bayi. Da ya ce wai duka su gode masa, gode wanda ya ci dace da shi. Ko manzon Allah bai shiga aljanna. Wannan kuma manzon Allah shi ya faɗa. Yake cewa ba wani wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna wajen Allah. Suka ce har kai manzon Allah, suka ce har ni. Illa an yi tazammadani Allahu bi rahmatihi. Yake sai dai Allah ya lulluɓe da rahamarsa. To ai kowa ma Allah ya lulluɓe shi rahamar nasa. In ba da rahamar Ubangiji ba, inda Ubangiji zai neme ya ce, ah, yanda ya halice mu dan mu bauta. Ya ce kawai to kar ka huta. Dan me ka huta? Wannan sakalin da kai, wannan awannin da kai, sauran awannin da kai mun buta bi amfanin su. Ba dan halice kai na kai bauta ne ba. Ga haƙƙin da kai ba. Kuma haƙƙin ma da kai bautar da kai da kake a yanzu. An yi maka jarin. Ka je ka nemo jarin da ban baka ba, ka bauta mun da ita. Wai sai wannan aiki. Akwai wanda sai ya bauta ma Allah ba tare da jarin Ubangiji ba? Akwai wanda sai ya bauta ma Allah ba tare da taimakon Allah ba? To da Ubangiji zai shigar da su aljanna a matsayin yana neman haƙƙinsa duka. To da ba wanda zai shiga aljanna. In ya shiga da mu ta ku kaga shiga da mu ba dan ya mana zalunci ba. Saboda bi saboda ba za mu iya biya shi ba. Saboda shi kanshi bautan sai da ya mana wato taimake mu. Kuma sai da ya bamu ya halice mu, ya bamu iska muka shaka, ya bamu abinci muka ci, sannan ya ce mu je mu bauta masa. To shi kanshi wannan abincin da ya bamu, wannan iskar da muke shaka, haihuwarmu da aka yi, biyansa muka yi. Wani girgiji muka yi aka dan mun fi wasu halittu aka bamu su aka hana su. Ubangiji ne ya gaira ma. To shi suke cewa law yastawfi Allah tabi'a huquqihi inda khalqihi lama adkhala wahidan minhum aljanna. Da Ubangiji zai nemi haƙƙinsa duka, to ya ba wanda zai shiga aljanna. La mala'iku, la mutane, la kowa ma. Amma da yake Ubangiji rahamarsa faffaya ce, shikenan sai ya shigar da mu aljanna da rahamarsa. Kuma kaga anan Ubangiji yayin da ya baka aljanna, kar kai tsammanin cewa ya baka yadda aiwa, ya baka yadda compensation, wai musaya ya baka. Kamar yanzu na je ina da naira 100 na ce a bani kati, kaga an bani musayan kuɗina ne. To kar kai tsammanin yayin da Ubangiji ya baka aljanna ya baka yadda musayan aikinka. Lalle dai wannan aikin ya taimaka, sai da kai aikin ne Ubangiji sannan ya baka. Amma kuma daga baya Ubangiji ya nindinka ba, kamar da zamu zo mu magana akan Ubangiji yana nindinka aiki. Wanda ya zo da aiki kyakkyawa sai Ubangiji ya nindinka shi 10, daga nan 10 zuwa 700, daga 700 ai ta nindinkawa babu iyaka. Kaga wannan ai waye san ajalin Ubangiji, abinda Ubangiji ke mana na rahama. Ba wanda ya sani. Da haka babu wani wanda zai shiga aljanna da tsagwaran iyawansa, da tsagwaran aikinsa. Kuma baka isa a baka aljanna ba face an baka ne saboda rahamar Ubangiji. Eh, ba wanda yace ya shiga aljanna saboda tsabar al'iwar compensation aka bashi, wai musayan aikin da dai ne. Ya kuma ga aljanna saboda aikin da dai, saboda aikin da kai, na'am shi ne sababi. Amma kuma Ubangiji ya nannanka maka wannan aikin, inda dan wannan aikin ne da baka shiga ko ba aljanna ba. Wannan kuma shi ne abin da manzo Allah yake faɗa. Kuma tunda Ubangiji ya alƙawarin cewa ba zai tukata mana aikin ba, wai ina ƙara fashin baki akan wannan wancan hadisin cewa ne da suke cewa da Ubangiji ya ga dama da sai ya shiga da kowa da kowa wuta. To ai Ubangiji shi ya mana alƙawari, kuma Ubangiji baya saba alƙawari. Shi ya dabta ma kansa cewa ba zai tozata aikin bawa ba, ya kuma kira cewa tozata aikin bawa, ya kira wannan abin suna zalunci, ya kuma ce ya haramta ma kansa. Ya ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman falaka zalamtu. Yake cewa na haramta zini, na haramta zalunci akan ku kuma bayina, kuma ni ma na haramta maka ina zalunci, dan haka karku zalunci. Abinda Allah ta'ala ke magana shine kai aikin da kai Ubangiji ba zai tozata maka aikin ba, ba zai koye maka aikin ba, bal aikin da kai ka manta mana gaba zai zo tuna maka. Kamar yadda hadisi ta ga aikin take nunawa, bawa ne ya zo Allah ana ta kawo mishi aikin banna da yayi, har sai da su kankance cewa shi ne wuta zai ce ya manta ya yi aiki alkhairi sai ubangiji ya ce masa amma kana da wani aiki alkhairi wanda kai ka manta amma mu za mu tuna maka ubangiji ya tuna masa wannan aikin kuma shigar da shi aljanna akan wannan saboda wannan aikin kaga wannan hawa nan ubangiji bai manta ba dama ubangiji baya mantuwa hawa nan ubangiji bai jahilta ba dama ubangiji baya jahilci ubangiji ya zo masa da wannan abu wato ubangiji baya manta komai baya wato jahilta komai duk abin da kai misqal daratin ne na alkhairi ne zaka gani misqal daratin sharran shi ma zaka gani shi saboda haka wannan shi ne abinda malamai ke faɗa sun ce wannan shi ne abinda malamai ke faɗa game da alhikma cewa duk abin da kaga ubangiji yayi to yayi shi da hikima in ya baka da hikima idan ya hana ka da hikima in ya sauke ka da hikima in ya daga ka da hikima in ya daukaka ka da hikima in ya kaskatar da kai da hikima baka cewa Allah ta'ala yayi abu da tsaba da ganin damarsa kawai ba saboda hikima ba saboda wata maslaha ta bayi ba ai ubangiji ya saukar mana da addini saboda maslahan mu ya shiryar da mu ne saboda mu shiryu kuma ya saukar da ruwan sama ya ba mu iska mun shaka ya saukar mana da abinci mun ci saboda maslahan bayi ubangiji haka yake yi ba saboda wato mu din muna da wata cewa akan sa ba ubangiji yana ci mai cikakken wadata ne mai cikakken kamala ne ba sai da ya ba mu ne ba sai ne zama muka kamalalle ba sai da ya ba mu bane ya zama mawadaci dama tan shi mawadaci ne dama tan shi ubangiji ne dama tan kuma shi al-khallaq al-alim ne kuma al-hakim ne mai hikima banda wannan akwai matsalar irgan karwa ce da zata zo ita ma akan wannan ita ma reshen wannan matsalar ce ita ce matsalar ta at-ta'lilu afwan at-tahsin wa at-taqbih cewa za a ce abu wato mai kyau ne saboda shari'a ya zo ya ce abu mai kyau ne koko a abin hankali kawai zai iya cewa abu mai kyau ne misali shan giya shan giya ta zama mai abu ne mummuna saboda shari'a ta zo ta ce kan mu sha giya ita ma wannan rashin wannan abin ne wannan alhikiman ce koko sai koko hankali ma zai iya gane cewa giya ba abu ne mai kyau ba wannan in Allah ya dace za ka zama wato wata shekara tun mu a nan gaba abinda makanta ce Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya taimaka mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man da'a wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh